da laccocin da muka sa wa taken karam bana maganin zoman bana. Wannan lacca ta uku ita ce ta ƙarshe insha Allah, ba za ka wadatu ba sai ka samu lacca ta farko da ta biyu, kuma duk abin da ke cikin wannan kasar din ba za ka iya hukunci da shi ba sai ka ji na bayan shi insha Allah. Yanzu da muke magana ranar Lahadi ce wadda ta daidai 11 ga watan Sha'ban hijira 1430 daidai da 2 ga watan August shekara ta 2009. Jama'ar musulmi kun ji daga ƙarshe ƙarshe sai magana dangane da ina Muhammad Yusuf ya fara yada wannan da'awar. Ya fara yada wannan da'awar ne a masallacin Indimi, masallacin da ke kan Dambuwa Road a cikin garin Maiduguri, shine masallacin da Malam Ja'far yake karatuttukan Umdatul Ahkam da tafsiri da sauransu. Wannan yanayi ne ya ba Muhammad Yusuf damar ya samu girgeken masallaci irin wannan. Masallacin ya fi girman masallacin Zaria din nan da ke na Alhaji Harun Danja, katon masallaci ne. Ya aka kamar Muhammad Yusuf ya samu wannan masallacin, ina malaman Maiduguri. Malaman Maiduguri Allah ya saka musu da alkhairi, irin su Malam Abubakar Kyari da kuma Malam Ainihin Madu Mustafa da Malam Ali Mustafa da kuma Dattijan Arziki, gurzon Ahlus Sunna. Malam Abba Aji, Malam Abba Aji bare muke hira da shi a Makka ko bare wacce, yace yanzu shekarar shi 60 yana wa'azi zuwa bare kenan. Shekara bara wacce zuwa yanzu ke shekarar 62 na wa'azi. Na je Hajji lokacin ta hanyar jihar ainihin Maiduguri. Idan jama'an musulmi sun gane wannan, waɗannan malamai ne wallahi wanda ko kana kin su sai ka yaba musu, suna iyaka kokarin su wajen karantar da mutane. Dukansu ba Hausawa bane, amma suna jin Hausa, suna bayani, suna karantarwa, ba su gaza ba. Duk wanda yace sun gaza, hasada yake, ƙarya yake yi. Ni na san aikin su. Daya daga cikin su sunan shi Malam Abubakar Bulugul Maram. Kun san me yasa ake ce mai Bulugul Maram? Duk inda ka ganshi makale yake da Bulugul Maram. In ku biyu ya samu zai fara muku Bulugul Maram. Sai yasa kawai yanzu duk Borno ma an kace kawai Sheikh Bulugul Maram, kowa ya sani kawai. Ma'ana shi kanshi Bulugul Maram din ya zama Sheikh. To Malam Abubakar Bulugul Maram wallahi bare bari ne, amma Hausa suke ji gangariya. Su shiga ƙauyuka an ba kwa jin wani yare sai barbarci su juye su yi muku. In ba kwa ji sai Hausa su juye su yi muku. Haka suke yada musulunci ko ina. Sai Allah ya ba Maiduguri wata ɗaukaka, ita ce kusan gaba ɗayansu a lokaci guda. Sai suka samu Jami'ar Madina, sai suka tafi ƙaro karatu. Wannan ƙaro karatu da suka tafi sai ba da yanayin da ba wani malami a cikin garin Maiduguri wanda ke wannan aiki. Musamman a wannan masallaci. Domin masallacin ya zama matasa-matasa ne ke karantarwa shigen waɗannan da na faɗi. To duk sun tafi Jami'ar Islamiyya a Madina. Malam Abba Aji fa yana can masallacin shi a can gefe. Kuma kowa san hannu ɗaya baya ɗaukan ɗaki. Sannan kuma tsarin da'awar ta su, in suka ga dattijo sai su buge tunani, su ce wannan tunanin shi is an outdated tunani. Tunanin mutanen da ne, don haka duk ɗalibai sai su rena shi. Dan na taɓa samun Malam Abba Aji, na ce mishi malam amma ba za ka yi waɗannan ba, sai Malam Albani kuma kun gaya musu. Ba su ji ba balle mu. Abin da ya gani kenan. Ya je kuma kun gaya musu balle mu. A cikinsu kuma akwai ɗaliban shi masu ɗimbin yawa da suka bi wannan hayaniyar da'awar. Don haka sai hikima ya ce ya daina musu magana sam game da abin. Wanda yake bukata ya zo wurin shi karatu ya zo, shi baya magana su baya musu, ya kyale su kawai. A taƙaice Maiduguri kunji yadda take jama'a. Waɗannan malamai suna Jami'ar Islamiyya sai zama masallacin Indimi ba kowa. Sai Muhammad Yusuf ya zo ya sanya karatun Sahihul Bukhari, ya zo ya sanya tafsiri. Karatun Sahihul Bukhari sadda zai fara ya turo a samu mishi kasusuwan da nake a nan dandali, da karatun da nake a muciya da cikaji na Bukhari, da karatun da Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim ya fara a BUK. Wai in ya saurara sai je ya yi nashi. Abin ya gagara. Domin tambayar da ne a lokacin mu kuma kasar din wa muka saurara muka zo muke namu. Bai yiwa ka saurari karatu kawai a kasar ka je kai naka. Ya samu Malam Aminu Daurawa ya ce, Malam Aminu Daurawa ya sa mishi kwanaki, Malam Aminu Daurawa ya sa mai kwanakin a wata sai zo yana ɗaukan karatu sai ya koma ya ce zai yi. Waɗannan maganganun da nake suna da sauƙin a fahimta ba, tunda ina faɗin sunan mutane. Ina kuma me? Ina recording. Kuma ina cewa a je a same su. Malam Aminu Daurawa ya sa mai lokaci. Yana zuwa kwana ɗaya, biyu, uku shikenan ya daina. Sai muka ji kawai yana ta fito da manya-manyan fatawoyi. To lokacin da abu ya kamari wajen 2001-2002, waɗannan malaman sun dawo, da'awa ta fara daidaituwa a cikin masallaci, sai aka kore shi. Wannan shi ne abin da aka yi mai. Sai aka kore shi. wannan kora da aka mai daga masallacin sai ta ƙara kulla kiyayya tsakanin shi da malaman an kore shi su kuma an ba su dama sai zo yana condemning ilmomin certificate da sauransu kaza kaza cewa su basu je ko ina ba basu karatu ko ina ba amma sun fi mai certificate din ya jawo aya tun da gardi ne ya haddace jawo aya dalibai su ta kirari suna cewa sai kai abin nan abin ya zama yan bishi kenan waɗannan al'amuran jama'a da suka faru su ne suka bashi yanayi wato atmosphere ta gyaru kamar yadda mawaki yake cewa wai dan akuya ne ko wane ne yana cewa daji ya koma nashi saboda ba giwa ba me ba zaki dan haka sai zama ba malamai sai ya samu wannan yanayin annan ne ya tafi sa wannan guba da aka kore sai koma cikin railway quarters din nan gidan surikin shi ne anan yake zaune ma'ana mahaifin matar shi dan na taɓa mishi wannan magana nace to ka ce aikin gwamnati ba kyau ya kake zaune cikin railway quarters sai ce ai gidan na surikin shi ya siya daga wurin railway ne to nan ma kaga a fiki in an zo a dauko ta magana sai a dauko to amma aka Allah ya kiyaye to sannan jama'ar musulmi kunjiyar da al'amura dai suka faru to da al'amuran nan suka faru haka sai suka fara zakewa suka fara wuce iyaka kuma suka fara kai idda har suka kai a yanzu daga ƙarshe jama'a ko a nan Najeriya akwai waɗanda ke goyen bayan Muhammad Yusuf suna kare shi suna abin nan na'am akwai su akwai manya-manyan ƴan boko akwai manya-manyan lauyoyi da masu kuɗi da kristoci manya-manya gundun-gundun na kan duk ku kwantar da hankalinku duk zan faɗa kar kai wani ji tsoro mutumin farko da ya fara goyen bayan shi wanda a yanzu ya bar shi wannan dole mu yi adalci shine ainihin shi Alhaji Bello Damago wanda ya gina Islamic Learning Center ta Kaduna amma gaskiya sun dade a tare amma da ya ga barnar ta yi yawa yawan da ya kai ƴaƴan shi mai duguri domin a karantar da su Qur'ani a gidan Muhammad Yusuf ya ba da mota a rinka daukan su ana kai su makarantar boko Muhammad Yusuf ya ga zai yi tufka da warwara ya ce boko haram kuma ya ba da ƴaƴa a gidan shi a ga an fita da su an kai su boko sai ya ce ba zai ba to motar dama da ita ke wannan zirga-zirga da wasu ainihin abubuwa da ake yi ƙarshe sai me ya faru Malam Bello Damagun ya kwashi ƴaƴan shi ya kwace ainihin wannan mota dan haka samun gudunmawar da yake daga nan sai ya daina samun ta amma ba shakka Malam Bello Damagun ya ba da gudunmawa mai ƙarfi ta kuɗi da ɗiban ɗalibai a kai su Algeria domin karatu wadda ta juye ta zama training dai yayi jagorancin wannan na biyu sai manya-manyan kristocin kan sune Theophilus Danjuma da kuma Jerry Gana wannan abun bai bayyana ba da suna goyen bayan shi a ƙarƙashin ƙasa abun bai bayyana ba sai ƙarshe-ƙarshen rikicin da aka yi kowa ya ki fitowa ya je ya yo belin shi sai ga su ƙarara su sun fito a lokacin ƙarara da suna amfani da wasu musulmi ne yaran su ƴan arewa suna taimaka mishi indirectly amma lokacin da ta rikice abu ya zama har shari'a ana zuwa ana sa labarai a gidan rediyon Najeriya Kaduna da gidajen rediyoyi ana cewa ana shari'ar wane da wane waɗannan mutane sai suka ki to a lokacin ne waɗannan suka bayyana ƙarara suka je suka yi karɓowa ta ƙarshe a wannan lokaci ne muka matsa bincike sai mu gano wace manufa suke so su yada ashe suna cimma wata manufa ne ta su a fakaice ita ce yazo ya ce boko ba kyau ƴan arewa suna ta barin boko su kuma dama kristocin arewacin Najeriya gaban su ya fadi saboda an ga irin yadda ƴan arewan da ke kyamar boko suka fuskanto boko to sai aka ji ga wani yana jawo ayoyi da hadisi yana fadin manya-manyan tafai yana cewa boko ba kyau ashe wannan zai rusa arewa kenan nan da nan sai suka daure mishi gindi dan haka kun ji daga ciki akwai kristocin kan na arewacin Najeriya domin za su samu fa'ida kuma ba da jimawa ba za mu fitan muku da rahoton taron da suka yi yanzu suna celebrating akan an kashe waɗannan yaran suna ta murna saboda waɗannan yaran bayan sun bar bokon kuma an je an kashe su fiye da mutum 1000 waɗanda yara ne masu kaifin basira za ku yi mamaki wallahi kamar wancan da nake cewa dan gidan sakataren gwamnatin jiha ina jin biological menene yake karanta biochemistry duk da ya dawo ya bar abin shi ma fa daga baya dan dama shi da na dubi idan shi nace kai kan ƙarya kake wannan zaka dawo cikin mu zaka yi boko yace ina ƙarya ne nace ƙarya kake muka yi raha haka nace zaka dawo ya dawo ran nan na shiga mai duguri na ganshi yayi rugujeje da teba
na tsikari cikin shi nace wannan ka ci haram sai ya chakar maka lawo ashe tuni ya tuba ya koma sa sai yana bashi kwangila yana ci tuni haram ta shiga shine ina fatan mun gane tuni ya bar wannan abin jama'a Allah ya kiyaye dan haka kun ji daga cikin irin nau'in mutanen hanya ta biyu kenan da yake samun daurin gindi da goyen ba dan haka dinda aka daura Muhammad Yusuf fa za a fito da shi kuma aka fito da shi cikin izza ake fito da shi wani lokacin da helicopter ake dauko shi daga Abuja wani lokacin ticket za a bashi na jirgin sama sai kana mamaki sai ga dan kwajajen yaro yaya haka sai zo mai duguri yana cewa mun je mun buga da manyan balle kai dan karamin alhaki sas ce za mu kamo sas za a ga za ka ji yara suna takabbara wannan ba shine musuluncin da Allah ya aika annabi wannan fauza ce wannan hayaniya ce is out of line ba shine musuluncin da Allah ya aika annabi da shi ba mu kuma muna son mu kwaikwaye annabi ne akan komai nashi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka jama'ar musulmi kun ji yadda hanya ta biyu take hanya ta uku ita ce tara kudi yana sa ana tara mishi kudi daga ƙarshe ƙarshen nan ai kudi yasa aka tara duk wanda yake bin shi sawa aka yi sayar da komai jiya ma ake ba labarin wani wanda dalibin mu ne nan daga garin Argungun Kebbi State har garin ne yake zuwa da shi ake zama nan ana karatu wannan da'awar ta fisge shi diya sai da litafin shi yanzu ana ga yana daga cikin waɗanda aka kashe ya tafi ta haka suka ɗibi jiki daga ko ina suka sai da gidaje da komai saboda sun tafi ne in ma nasara in aka yi nasara kowa zai koma garin su zai zama governor ko jiya sufahaul ahlam ko kuma in ta rikice can kawai aka ci to shikenan kowa ya zama ya samu darul hijira za a yi recovering za a mai mishi duk abin da ya asara na daya kenan kun ji dalilin taruwar su na biyu shine za a yi by crossing wajen operation sai a dibo yan birnin Kebbi sai a kai su Kaduna sai su kashe malaman da ake so su kashe a Kaduna ta hanyar jagorancin mutum daya dan Kaduna wanda zai ce ga wani ga gidan wani da wani wannan shikira zakzakiya ce zazzakiya koyar da ita a nan kasar wannan na daga cikin dalilan tattaruwar su a can Maiduguri dan haka duk inda ka san wani dan boko haram yanzu kusa da kai zaka je ka samu sun ainihin taro a can kusan wata guda da ya wuce mun buga da wasu har sai da muka kai wajen awa 5 a Abuja nufawa ne yan garin Bidda na zaunar da suna ce musu awa wannan ya saba manhajin mu na ahli sunna suna kawo aya inje wannan aya ba ma'anar ta kenan ba ka zo mu koya ma ilimin tafsiri bayan mun gama wannan magana jiya a Kaduna nake tambayar wani dan bidda nace yana da labarin su ma sun tafi aka ce daya daga cikin su da ya tafi yana can Maiduguri Allah madaukakin sarki ya kiyaye kun ji hanya ta biyu ita ce suna tara mai kudi to waɗannan kudi da ake tara wannan kudi da aka tara na ƙarshe shine suka kai wajen miliyan 74 zuwa da 7 ba dan komai ba dan ayi me don a sai makamai da magunguna da sauran abubuwan da za a yi treating da kuma biyan bukatu na jihadi da aka ce ainihin wai za a yi sai kuma samar da manyan makamai samar da manyan makamai wannan abu ne mai sauki a yau kungiyar jabha sunanta kenan ta Algeria din domin haka suke ta canjin sunaye wata ran su ce sune shabab wata ran su ce sune salafiyatul jihad wata ran su ce sune yan jabha sunaye daban-daban ana nan yan jabha din nan sai suka hadu da shi sai suka fara turo makamai taya ake turo makaman makaman ana shigo da su ta Niger ne saboda fadin border Niger yayi yawa yawan da yake mutanen kasar da gwamnatin kasar ba sa iya controlling abin Najeriya ma gashi akwai wuraren da zaka iya shigowa da mota ko da wani abu balle sannan akwai route da aka sani tun hanyar iyaye da kakanni ana shigo da dabinai sai su jibgo makamai masu girma masu yawa akan ainihin raƙumi sai su lullube su da sunan dabino ne sai su sa amawali custom da immigration na Najeriya sun san wannan tun iyaye da kakanni dan haka buzaye sun zo wuciya da raƙuman su ba wanda ke kula su su ne suka zo lokacin da aka kashe Malam Jafar aka ce wasu mutane sun zo bindiga bata cin su suna bacewa sun zo da ina suka zama makaman sun bace ba san da suka yi ba yan jabha ne daga Algeria suka zo kuma route din da suka biyo kenan na wannan masu kawo dabino saboda haka hanyoyin da aka rinka bi ana kawo makamai kenan sai kuma hanyoyin dibo kudi ana jibga kudi a cikin account din su Muhammad Yusuf kudin da yake suna ainihin fitowa daga can waɗanda ana cirewa ana ainihin siyan makamai da su a wannan ƙasa da makamantansu sannan daga cikin hanyoyin akwai hada makamai ta hanyar gargajiya wanda yake sananniyar abace wannan kuma ga sunan bindigogin toka
da ainihin bamabamai da ake hadawa da Boris da bamabamai da ake hadawa da lemon ainihin tsami waɗannan hanyoyin jama'a sune hanyoyin da ainihin ake samun kuɗi na goyen bayan wannan ainihin tafiya Allah madaukakin sarki ya kiyaye to yayin da ka ji wannan sai a ce to yanzu ya jama'ar musulmi mecece manufar shi ta wannan wata din nan kamar yadda nace waɗannan abubuwan da suka faru wato sun faru mushi ne tsautsayi ne ba haka yaso su faru ba bom ya buga ya tashi a biyu cikin jihar Borno Southern Borno mana kudancin Borno wannan sai ya tona asiri bom ya sake tashi bom din ba an buga shi bane ba an je dana shi bane ana kokarin hada shi ne da yadda za a bi strategically za a kekkewaye wasu wurare a cikin Borno da ina duk sun yi mapping abin yadda kawai aka sassa lokaci guda sai dai a ji bamabamai suna ta tashi a Maiduguri an rude su kuma sun yi shirin taking over kuma SSS duk sun san wannan kuma ina tabbatar muku kalima ta adalci shine a karan farko lokacin da na yabawa SSS sun yi aikin da ya kamata tun daga teburan su na Maiduguri har zuwa Abuja innama ina matsalar ta rinka faruwa shine interje presidency ko shugaban su ranna yayi magana a Senate yaje ya zauna me yasa kaza yace duk abubuwan da ke faruwa ana turo mana mu zo mu hada da namu reporter mu tura takarda kaza gata daga gari kaza daga wuri kaza gata mu wanda muka yi attaching sai mika musu gashi kaza to amma menene presidency ba ta responding wannan shine Allah madaukakin sarki ya kiyaye idan kun fahimci wannan to kun ji yadda suka tsara za su yi wannan aikin nasu in sun kashe malaman da ke raddi gare su da waɗanda suka ce cikin su suka yi sun yi ridda ko to suka ce sai kuma su zo sai su fara ainihin operation na kifar da gwamnati sai suka ce strategically akwai wurare amma daga cikin wuraren akwai points na police station akwai kuma barikokin sojoji da makamantan su duk waɗannan su ne ainihin shirye-shiryen su daga ƙarshe tambayar da na ainihin kwararo ita ce me ko akwai alaka tsakanin Muhammad Yusuf da Zazzaki na'am Muhammad Yusuf tsohon dan Zazzaki ne tsohon dan Zazzakiya ne kuma mabiyin wannan tafiya ne a yanzu ko akwai alaka a yanzu babu wata alaka sai dai alakar aiki kasancewa wancan zaman da ya tare da shi ya dauki ire-iren waɗannan tunaninnika shine tara makamai kai farmaki ga musulmi da makamantan su kamar yadda su Zazzakin su kuma suke da cikakken goyen baya daga kungiyar Hizbul Ba'si wadda ita wato kungiyar Hizbullah ta kasar ainihin Lebanon wadda take diban su tana training din su game da harkokin soja kuma tana tara musu makamai sai ran da bayani ya kama su kuma zamu fadi yadda route din makaman su yake shigowa Najeriya amma dai tambari yabo shine commissioner yan sanda na nan jihar Kaduna ya tona asiran wasu makamai da Zazzaki ke tarawa a nan wajen gabashin garin Zaria amma a lokacin nan ba wani mataki da muka sake jin an dauka akan haka to wannan dai yana daga cikin ainihin abubuwan da suke alakanta su shine suna da alakar aiki iri daya shine kashe malamai musulmi da kashe waɗanda suka fita cikin su suke musu raddi sannan da kokarin kai farmaki zuwa ga ainihin gwamnatoci mafi kusa da ainihin wakilan su ya rage mecece shawaranmu ga gwamnati shawaranmu ga gwamnati ita ce zaluncin da take game da demokradiya da ta dabbaka wa mutane lalle ne ta cire shi a samar da abin da ya dace da wannan yanki namu wanda shine dama aka samu shine shari'a shawara ta biyu idan suna ganin cewa yin haka zai wahalar da su a karan farko na'am su bi matakai na fara dabbaka zalunci adalci a cikin abin da suke yi sai dai na kakabawa mutane irin al'ummar da ba sa so misali yanzu mu ɗan sabon gar local government aka dauko mace aka kakaba mana dole ita ce za ta zama wakiliyar mu a jiha muka fito muka zauna da su manyan asirrance mu da su muka ce musu ba ma so dan abin ya saba wa addinin mu da al'adar mu shin PDP nan ba ta da wani da na gari ne namiji wanda ya fito daga sabon gar local government wanda za a sa aka ce ai sharadin PDP ne a samu wasu mata su zama suna da rike da wasu mukamai nan take muka ba su shawara me yasa ba za a kai wannan al'ada muguwa ta PDP akai ta zuwa ga arnan kudancin Zaria ba wanda za ta dace da su mu kuma a dubi me ya dace da addininmu da al'adar mu a sa mana mun yadda daram dam dam mu MPDP ne ba ja da baya sai dai in te maka zafi kai ka fita ku ji wannan ba wasa muke ba kuma nan ba campaign nake ba ina fadin gaskiya ne amma ba mu yadda da zaluncin da ake ba dan haka matakin da ke jan wasu su zo suna da'awa muguwa irin ta su Muhammad Yusuf shine me shine a samu zalunci da ake yi a wajen tsaye da dan takara dan haka ba PDP ba har kowa ya sani ba za mu yadda mu yanzu a tsaye da mace a 2011 a wannan constituency namu ba za mu kai gauro mu kai mari kamar yadda muka ce mu rubuta mu je mu yi bayani kuma mu ce wa jama'a kada ku zabe ta karara haka muka yi wancan lokacin kuma haka za mu ci gaba da yi SS da suka ce wai mu daina sa baki game da harkar siyasa wannan munafunci ne su da suka ce muku ku gaya mana haka ba su ne suka zo suke neman mu mu ce kuma a zabe su ba wato za su mai da mu yaran su wanda suke so mu zaba in muka yadda muka ce a zabu wannan to nan SS ba za su shigo ba amma wanda ba sa so in muka ce kada a zaba wato su suke da tahakkumi a cikin kwakwalan mu mu ba yayan su bane mu kuma ba yaran su bane ba kannan su bane mu PDP member ne masu zaman kansu registered ku kiyaye wannan jama'a ina da register ta Abuja Wuse 2 nake annan ne constituency na PDP register nan sabon garin nazo ma nazo kauye ne saboda haka PDP ta cance ma ta asalin dan haka maganar cewa zalunci da ainihin wato ake yi dangane da abin da ya shafi al'amuran zabe lallai gwamnati muna ba ta shawara ta gyara murdiya ta zabe da ake yi da kuma me da danniya ta kujera duk a daina wannan domin su Muhammad Yusuf da makamantansu da irin wannan suke kafa hujja kuma matasa dole su gamsu kuma kai ba yadda zaka yi ka iya gamsar da matasan nan cewa abin ba daidai bane dan me dan ya tabbata an zalunci mutane dan haka gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatin jihohi da na kananan hukumomi su suke shimfida platform su suke shimfida wanda duk wanda yazo da muguwar da'awa irin wannan sai ta karbu dole a gyara wannan zaluncin a siyasance dole kuma a gyara zalunci na tattali matasan mu suna zaune ba su da aikin yi matasan mu suna zaune an rufe jami'o'i matasan mu sun zauna yan siyasa suna jiran 2011 tayi su zo su rarraba musu abin da za su raba musu in bukata tayi su wuce Kaduna da Abuja dan haka muna ba gwamnati shawara akan waɗannan abubuwan na biyu gwamnati katte tunanin mayar da malamai yaranta malamai ba yaranta bane mafi munin halin da malamai za su samu kansu da gwamnati sune me su zama abokan aiki tare da ita amma mafi ingancin hali sune su zama malamai sune suke da cikakkiyar magana akan gwamnati don su suna magana da magana Allah ne a wurin Allah da kuma wurin wa da wurin jama'a in ta baci malamai yake cewa ku gaya wa Allah ko ba su gwamnati take aike ba ku je ku gaya Allah ku ne fadawan shi ba su wake aike ba su wake aike malamai su ake cewa da Allah ku zo ku gaya mutane kaza haka ne ko ba haka ba ashe ya kamata gwamnati ta maida malaman nan su zama yaranta ya kamata akalla ta maida su abokan aiki ma'anar wannan magana ita ce malamai su zama suna da muhimmanci ba wai kawai yanzu azumi yayi ana daukan suna warin baki ne suna yunwa a kawo geran kunu a rarraba musu ba a dauke su a matsayin official mutane waɗanda suke da daraja ba kuma wai wata onda wata kungiyar religious affairs ko makamantan haka ba kowane malami ya zama matsayin shi inda ya kai malami ya zama matsayin parastatal ne wato matsayin wata karamar ma'aikata ce shi kanshi yadda zai rinka answering to the governor directly ko shugaban kasa domin me domin ya rinka bada shawarar yana nusarwa akan haka ya kai ne in faɗi wannan maganar gata kun san cewa lokacin da fitinan nan ta zo Kaduna sai da na nemi appointment naje na zauna da ainihin gwamnan Kaduna nace mishi ranka dade ga wata fitina da ta zo wadda take karo da agendar karantar da ilimi ana sa yaran mu suna barin makarantu me yasa ba za a nemi mu zo mu yi shiri a gidan radio mu wayarwa da matasa kai akan hadarin wannan da'awar ba ba wani mataki za a dauka na karfi akan su ba a nuna musu wannan abun ba daidai bane
ayi amfani da gwamnati a kira waɗannan da suke wannan maganar a zo a zauna da su a tattauna me yasa aka nemi haka ya faru da gwamnati don wannan abu ne wanda yake buƙatar sai an samu ƙarfi na taimakon media kafofin yada labarai ƙarfin wuraren zama ƙarfin taimakawa da yadda za a kai ga yadda za a tattauna don ba zama ne na kwana ɗaya ba waɗannan da ake cewa malamai sun dibo waɗannan littafan mu zo mu zauna mu gaya musu sirrin da ke cikin waɗannan littafan ba abin da suka dauka ba amma kun san me gwamnati yace cewa ai waɗannan yara ne suke da tunani malam kuna da hikimomin wa'azi ku yi kokari ku wayar da kansu kai wannan duk fitina ce sai na ga bai dauki abin yadda ni na san shi ba irin bayanan da yake nan ban gaji ba fa a wannan ranar da na fito daga government house kun san ina na tafi gidan shugaban radio Najeriya Kaduna na tafi naje na same shi nace ga sakon da nake tafi da shi sai da na kai awa uku muna hira akan magana ya karbi maganar da muhimmanci amma shi kuma yayi alƙawari akan ayi wani shiri na musamman wanda za a fadakar kuma a bada dama wadatacciyar dama na a tattauna da mutane to amma kamar yadda yace sai ya shagalta bayan na tafi na rasa yanzu menene abin yi menene ya kamata ayi game da wannan matsalar sai nace to abin da ya dace yanzu shine mu fito mu rinka bayyana abin nan karara a wuraren karatutuka wanda da ba ma bayyanawa karara da muna takaituwa ne ga yi musu nasiha kawai to amma tunda gwamnati bata bada media ta ba masu radio basu bada media su ba bari mu zo shi yasa wannan mimbarin nazo na rinka bayanin wannan aqidar a Kaduna idan nake karantar da dalibai ku samu kasusuwa na guda biyar na karatun risala da ne musu sai da na tsaya ne wa mata cikakken sharhi game da wannan aqidar a ran da zan yi sai da na tattaro mazan makarantar suka zauna a waje na sa musu loudspeaker suka ji wannan shine abin da zan iya a matsayin mai da'awa talaka kawai kuma la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha illa wus'aha sai abin da Allah ya bani kawai shi zan iya sai abin da to wannan sai yasa sai na lura gwamnatocin mu ba a shirye suke game da su kare hadarin da ke tinkaran mu ba ba kuma a shirye suke game da abin da zai wayar da kai ba wannan na faɗi wannan magana ne domin a gyara abin da zai biyo baya dan haka lalle muna bayo hukuma shawara akan ta dauki matakai dangane da abin da ya kai ire-iren waɗannan abubuwa na bayani ku gamsu gaskiya mu ba so muke a yake su ban dai ba yake suka kawo ba ni din nan ina tabbatar muku da cewa ina da matasa waɗanda za a iya zaunar da su su iya fuskantar su a kowane gari saboda haka ba ƙarfi za a nuna ba domin ƙarfin ba shine matakin farko ba sayyidina Ali da suka zo da wannan abin su 6000 ne suka ware a wani gida mun faɗa muku suka je suka ce ya kafirta kaza Ibnu Abbas aka tura da mutun nawa Ibnu Abbas ya fito da mutun 4000 saura 1000 nawa saura 2000 su ne suka tsaya har aka buga da su da sayyidina Ali a Nahrawan anan Iraki ashe in mun zauna da su yanzu zaman nawa da su fa jama'a kun san in naje Maiduguri aka zauna aka yi hayaniya aka kafirta ni aka zage ni aka dauki zafi kai in ka ganni ma ka ce ba albanin da ka sani bane wanda yake ta farfasa saboda fage ne na da'awa anan likitan mahaukaci in ya zama mahaukaci sai a je a nemo likitan mahaukaci akan su gaba daya kawai a haka na dauke su waɗannan is a mad dog mahaukacin kare ne ka zo za ka yi mishi allura a matsayinka na veterinary doctor sai ya cije ka kai ma sai ka cije shi sai a je a nemo likitan mahaukata na mutane da na kare dan haka sai mu zauna da su mu faɗa mu faɗa wallahi wannan lokacin sai na dawo Maiduguri sai ku ga wanda ya taho a tafarfasa sai ka ji yazo aka rawaka Allah salamu alaikum kai wallahi sai dai a yafe mana ka ai ni ban san abin da ya shiga kaina ba lokacin nan ka ai malam ka Allah ya saka muku da alkhairi jihadin da kuke karantawa da kuke ka ai wannan bata ne mun gane kaza kaza haka suka yi tai duk sanda na shiga sai an samu wani da na shiga sai na samu sabuwar shubha da na samu sabo shubha ni kuma dama na shirya sai in ce ƙarya ce ga bayani akan kaza sai in ce in kuma kuna ga ba haka ba ku karanta kaza ku nemi kaza ku kawo kaza ku kawo kaza wani ya tashi ya ce ƙarya ne kaza kaza references din da na bayar da na tafi in yaji ya duba sai je ya kai wa malamin sai malamin ya ce eh gaskiya ne amma a dan tsaya tukuna sai ta waye ashe inda mun samu zama da su ashe da za a gyara da yawa daga cikin su misali
an bude wani library a Maiduguri aka gayyato lecturer daga library menene department na university Maiduguri ni kuma sai nazo ne amfani da wannan dama suka bani ne musu lecture akan amfani da electronic library a zamanance library dake kan internet library dake kan computer zazo har na gama lecture ma professors ne ga suna a zaune da doctors a bayana har wani doctor na library science HOD ina zama yace well done doctor well done nace mishi a ranka dade ba doctor yace ah wa kun yi zan ku ai kuna da dan tawalu nace a wannan lecture da nayi akwai yaron da ya zo wurin ne da zafin ra'ayi dan kafin a fara wa'azin ya rubuto takarda ta zagi kafin a fara ma ya rubuto takardar zagi ana idar da lecture uban shi lecturer ne mutumin Jimeta Ayola sai je ce wallahi baba na tuba yace a wani me ka tuba yace na tuba daga bin Muhammad Yusuf yace a ni ban karbi tuban ka ba dai ka zo yaudara ta ka tafi dai ka ce ni kafiri ne ka tafi yace a wallahi baba na tuba yace in dai malamai suna karatun boko nan har suna lacca akan internet yace dole zan yi karatun boko yace a ni kam bazan karbi sai da ya hada da matar uban ita ta san ne sai ta bugo min waya gafa matsala gashi gashi nace su zo su same ni suka zo suka same ni a masauki muka zauna da uban da yaron da kaza kaza ce to shi yace to an je university ne an ta kawo ayoyi gaba daya ana ta kawo ayoyi cewa boko ba kyau shine kawai suka bari ka gani shi bai san ayoyin ba ayoyin da aka sauka Annabi Muhammadu ne duk da aka Annabi ya tura aka je aka yi bokon ya ketara ayoyin koko su ayoyin ne da aka sauka da Muhammadu Yusuf bai sani ba shi dai an ce shi yasa ya bari yaran nan dai a takaice yanzu yana final year a nan university Maiduguri to haka duk sanda na je zan shiga nan cikin university wasu suna nan sun bar da awar amma suna nan a cikin university in muka je an gama wa'azi wani ma hakku tufo zai kawo min a kafada ya buge ni zan ce ba komai cin kana son boxing mu hadu bayan gari amma nan wurin wa'azi ne haka fa to dan haka nan ita hukuma tana zargin mu malaman gari na zagin mu su kuma nan suna kafirta mu amma tunda mun san Allah muke wa aikin ba komai insha Allah muna ba da shawara ga ahlus sunna musamman kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ku bi masallatan ku da makarantun islamiya na mata da yara ku yi check and balance na dukkan malaman ku dake Najeriya domin wannan aqidar nan tafi harsa nan tafi harara saboda an yaudari malaman ku domin ku dama da kuka zo ɗan kungiyar izala ba ku yi kaidi ba cewa kuka yi kuna bin qur'ani da hadisi ba ku ce alaman haji salaf ba dan haka in aka je aka kawo qur'ani da hadisi sai malaman islamiya ku duk sai su bi dan haka malaman islamiyoyi na Najeriya da yawa na kungiyar izala an ja su da yawa musamman kungiyar izala bangaren Kaduna na su malam Yusuf Sambo dan haka malam Abubakar Ikra da malam Yusuf Sambo ku je ku yi balance check and balance na bangaren kungiyar ku an kwashi jama'ar ku da yawa waɗanda wasu da yawa an karkashe su da makamantan haka sannan sun diban muku mata ƴan islamiya da ƴan mata da yaudara cewa za a je Maiduguri lacca ko karo ilimi an karkashe wasu mata da yawa wasu sun fita da gudu sun fita suna Allah ya isa akan basu san dalilin da aka kawo su ba an je an tara su a wasu gidaje lalle muna ba da wannan shawara sannan muna ba da kyakkyawar shawara malaman izala lalle ku dauki mataki cikakke dan kariya matakin kuma yafi karfin ƴan agaji domin kuna daga cikin target sun su Muhammad Yusuf limamin masallacin Gwallaga na Bauchi dattijo Mala Ibrahim sai da suka ainihin hare shi suka yi saitin shi za su harbe shi da bindiga sai da yace su saurara lokaci bai ba ya fito sallah asuba yana tsaye kofar gidan shi sai daga baya driver da suka dauka da yaga haka da yayi shiru yana dawowa ya ga liman sannan aka sa ƴan agaji to abin ya wuce ƴan agaji fa wan yana buƙatar horarru horarru ne lalle muna ba da wannan ainihin shawarar ga kungiyar izala da kuma sauran jama'ar ahlus sunna baki daya sannan muna ainihin ba da shawara ta musamman ga al'ummar musulmin kasar nan gaba daya saboda al'amarin za ku yi mamaki wato akwai wasu ƴan shi'a da suka ce sun bar da awar zazzaki ƴan 94-95 mafi yawancin su sun koma sun bi wannan da'awar ina son ku san haka a halin suna nan sun zankame a cikin masallatan ƴan dariqa mu dai basu dawo cikin mu ba suna kyamatar mu ƴan izalan mu da ƴan salafiyan mu sai suka koma wurin ƴan dariqa ba sa shi'a amma ba dariqa suke ba sannan su kuma ba sa izala ba sa salafiya sai suka zauna galibin su sun fi danganta kansu ga tajdid ko kuma su zauna silent shiru to waɗannan da yawa sun bi wannan da'awar waɗanda da yawancin su a Kaduna da wasu wurare zamfara da makamantan su suna can Maiduguri wasu an kashe su wasu kuma ainihin an kama su wasu ma ainihin an kama su a hanyoyi ne aka kakkashe su a garin Wudil da makamantansu. To muna ainihin ba da wannan shawarar ga ainihin yan dariƙa da yan Tijjaniya da yan ainihin Fitiyano da ainihin makamantansu. Sannan daga ƙarshe lallai muna ainihin ba da shawara ta musamman ga ɗaliban ilimi masu neman ilimi. Ɗalibai zafin son addini ba nan take ba, dukkan mu mun tashi muna da zafin son addini don siffa ce galibi wadda ta lazimci matasa, saboda yana da lafiya, yana da ƙarfin fahimta, bai da mata, bai da ɗa, bai da nauyi. Me yake gani dan ta kare ai gobara? In bala'i ya tashi, in ya samu ya bi ta hayin ojo da kafa yadda razabi, sai ya samu mota ya haye. Ba ya da kowa a garin. A ƙarƙashin haka suna da kishin addini, suna da so, suna da kaza. Muna ba ku shawarar zafin kan addini ba za ta yiwu ba kadai, sai ka koyi ilimi a hannun malamai. Sannan ba a littafi ba. Sannan duk abin da ka gani a wani littafi ya daure maka kai, ka je wurin malamin da ya sani, koda ba malaminka bane, koda kana ga kana kyamar shi. Ka nemi yadda zai biya sa maka lokaci, ba lallai ya zama a yadda kake so ko inda kake so ba, domin kai kake neman fahimta. Yayi maka bayanin wannan littafi ko wannan abu. Wannan ya zo cikin Sahihu Muslim a yanda aqida kadariyanci ta zo ƙasar Iraq, cewa ƙarya ne Allah bai san abin da za a yi gobe ba. Wannan aqida ce ta jahamawa da kadariya, da ta zo sai wasu ɗalibai cikin tabi'ai suka ce to su ba su san kan wannan aqida ba, me ya kamata su yi? Bari su ainihin tafi aikin hajji don su haɗu da sahabbai su yi musu bayani. Suna tahowa ko sai suka haɗu da Abdullahi dan Umar. Abdullahi dan Umar ya musu bayani shine sababin zuwan hadisi na biyu na cikin 40 hadisi. Ka karanta shi cikin Sahihu Muslim. Ina ba ku shawara, idan aqida ta shigo, ku rinka samun waɗanda za su yi muku bayanai. Ko da ike malaman mu na Najeriya, Allah ya kiyaye, sun taskance kansu daga matasa, suna ganin cewa matasan in zafin kai ne. Na'am suna da zafin kai, matasan suna da rashin kunya, na'am da yawancin suna da wannan sifa. Amma su ko malaman sun manta cewa wajibi ne akan su su yi saitin su. Ina ce da wannan rashin kunya da rashin mutunci da menene Malam Abubakar Gumidi ya biya gyara matasan Najeriya? Tambayi Malam Aliyu Tukurtukur Kaji a makarantar GSS ta Funtuwa, me ya taba wa Malam Abubakar Gumi? A idan Malam Abubakar Gumi ya je cici zarafin shi, amma yanzu ba zai yadda ya haka ba, don me Malam Abubakar Gumi ya yi hakuri ya ba su shawarwari? Ka saurari Malam Abubakar Gumi, kana jin kasa me yake faruwa? Akwai wani mai zafin kai wanda yanzu yana can ya tafi. Tun a lokacin Malam Abubakar Gumi, Malam Abubakar Gumi ya karanto wani abu mai zafi, sai ce ina Abdul Malik, ina Abdul Malik, sai ce to Abdul Malik ka ji yadda ake, dan haka kai hakuri za a yi nasara. Abdul Malik din nan an daure shi tare da zazzaki, ya fi daurin goro, ya bar shi ai ya dawo yana noman shi, yana zaune yana kaza kaza kaza, yanzu ya sake bi ya kada wannan dawar, yana mai duguri. Wallahu alam da halin da yake ciki. Duk da irin wannan zafin nasu da komai, Malam Abubakar Gumi ya ta hakuri. Na gaya muku a majalisa a falon Malam Abubakar Gumi aka kai fatawar za a iya karban aure in an daura da Salatul Fatima. Malam Abubakar Gumi ya ce fatawar ba ta yi duwani dan izala dadi ba, dan Salatul Fatima ganin ta ake kamar bomb ne, to bomb a riga. Amma ya aka yi tunda an yadda malami ne, daga baya da muka karatu sai muka gane ba Salatul Fatima ko Bible aka karanta wurin aure ba komai, don in aka ce na baka na karba aure yayi. Duk abin da aka karanta bai da tasiri game da lalacewar auren. To amma kaga sai da muka yi hakuri, duk da bamu so abin ba, amma da yake shi malami ne, kenan ashe a matsayinka na ɗalibi sai ka ba malami darajar shi, sannan sai ka nemi shi malamin, shi ne zai baka lokaci da inda da sadda da yadda za a sadu, ba wai kai ne za ka yi determining cewa dole ga yadda kake so ba. Sannan na biyu, ɗalibai ku ji tsoron Allah, saboda a garinku ko a anguwarku kana da matsala da wani malami, ba dalili bane akan to bari ka je ka gayyato wata da'awa. Dan kamar yadda na gaya muku a nan Zaria, akwai waɗanda suke da grudges, suke da matsala da wannan da'awar. Na ce suke da matsala da wannan da'awar, ba ita da'awar ce take da matsala da su ba, domin ita da'awar a buɗe take, makaranta ce aka kafa, aka ce duk wanda yake so ya zo, wanda ya zo aka dauke shi, wanda bai zo ba ba a dauke shi ba. Daga baya Allah madaukakin sarki ya albarkaci abin da ake gani ba zai kai ko ina ba, sai kuma kowa ya zo ya ce yana son shigowa, sai aka ce a ai kuma babu wuri, saboda ba makaranta ce ta gwamnati ba, yanzu ma ake gina makarantar. In an gina makarantar za a ci gaba da daukan dalibai. Wani sai suka maida abin ya zama me, ya zama musu dalilin gaba da cewa to sai sun rusa da'awar. Dan haka duk wani da suka ji ya fito a wani gari da kowace irin da'awa ce, matukar da'awar tana sukar wannan da'awar, sai su ce bari a kawo shi ya zo, shi ne ke faɗin gaskiya. Wannan yana daga cikin irin nau'ukan mutanen da suka bi Muhammad Yusuf, waɗanda daga ƙarshe a wannan gaɓace zan yi bayani. Lallai akwai almajirai gardawa irin shi,
akwai ƴan kalakato waɗanda ƴan kalakatan nan za ku yi mamaki na taba zuwa wani kauye na je na same su har naga irin aikin da suke yi ƴan tatsine ne suka kafa wani kauye kana zuwa Patuskum ka zo fita Patuskum za ka yi Maiduguri dama to kai hagu kauyen su yana nan in mutun ya zina za su kashe shi in yake kaza za su yi duk abin da ya shafi na alqur'ani din nan da sauransu to amma suna da aqidar kalakato galibin su sun je sun bi wannan da'awa sannan akwai ƴan boko waɗanda frustration na bokon ya saka su ko dai an yi dropping din su out academically ba su da kokari ko an ture su automatically saboda me sun kasa biyan kudin makaranta lokacin registration ya wuce an jefar da kai ko kuma me wani lawyer ne wanda yana tunanin za a bashi commissioner shari'a ko commissioner kaza aka ki sai ya koma sai ya shiga cikin da'awar ko kuma wani mai kishin addini ne saboda tsabar tazahud da ya ji ruwan ayoyi ana kawowa sai ya ce ga inda gaskiya take nan can ba da gaskiya ake ba shine aka samu kusan rabin daliban Mallam Ahmad Garkawi sun bi wannan da'awar sun ce wai Mallam Garkawi ba da gaskiya yake ba saboda kullun yana cewa jihadi amma har yanzu ya ki tayar da jihadi to ga wanda zai tayar da jihadi can sai suka kwashi jiki suka tafi jihadin yana da matakai ai ai a wannan rigat din ne su ko masu zargin mu suke cewa mu ma mu daina cewa jihadin dan me za a ce ba za a ce jihadin ba in an fada za a bayyana yaya yake za a ce daliban da ake karantar da su medicine a daina cewa aids ne kada aids ya kama wani dole a cikin lecture a ce musu aids a yi musu bayanin yaya amma yake yaya hiv yake yaya tuberculosis yake baka da hujjar da zaka ce ka ai wa'azi akan jihadi in ba ai wa'azi akan jihadi ba ana kaucewa ba shine za su je su dibo ayoyin jihadin su fassara su ba daidai ba dole zai a dawo ai saitin su akai dan haka daliban ilimi muna ba ku wannan shawara duk abin da ka ga baka fahimta baka nemi shawaran malaminka sannan in kai fada da wani malami ba dalili ne akan cewa bari ka je ka gayyato wata da'awa wanda za ta zo ta rusa wannan ainihin da'awar ba irin haka ne fa muke samu a wasu wurare da dama a kasar nan Mallam wane ya bata wane rai sai ya ce to bari ya koma shi'a bari ya koma dariqa bari ya koma khawarijanci bari ya koma kaza dan haka kun ga akwai ire-iren waɗannan sannan wani abu mamaki akwai ƴan siyasa fa a cikin tafiyar Muhammad Yusuf akwai MPDP dewa waɗanda SAS ya riga yayi ƙarfi a AMPP a Maiduguri sun rasa yadda za su yi su samu kansila ko ciyaman ko kaza sai kawai sai suka koma cikin da'awar suka ce siyasa ma kafirci ce ga ayoyi suka yi ta ruwan ayoyi dan haka yau kwana uku da suka wuce commissioner ilimi na SAS ai commissioner addini na SAS ƴan sanda suka same shi bindiga suka sa a bakin shi suka yi rugurugu da kanshi me yasa a cikin AMPP yake da aka zo 2007 yana tsammanin za a bashi mukami sai ba a bashi ba tsohon chairman ne na kaga local government Fuji ba a bashi ba bai samu chairman ba bai samu commissioner ba sai koma yace siyasa ma kafirci ce shi wannan dan AMPP ne ma kaga akwai dalilai na siyasa sannan akwai dalilan talauci in wata dame ka ta zakarkar cikin ka wani yazo ya ce maka ai ga waɗanda suka zalunce mu ai ga kaza ai kafirai ne za a yake su kaza 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 shikenan sai atifa kawai zafin kai sai dibe ka akwai su dewa almajirai ko gardawa da irin kolaye waɗanda ke yawo a cikin gari su suka fi kowa yawa a cikin ainihin tafiyar sannan zakai mamaki har likitoci akai har ƴan jaridu akwai har malaman jami'o'i akwai babu nau'in mutanen da babu amma kididdiga bincike na ya fahimtar da ni cewa galibi tunzura ce da wani makiyinsu ya saka su a ciki sai su ga bariga inda za su huce wannan fikiran ma irin ta ƴan zazzaki suka bi a lokacin ai akwai kauye dinya a nan hanyar Jos kowa san bala'in da zazzaki je ya saka ƴan mutanen dinya a wannan garin me ya faru rikici ne ya hada tsakanin wani da hakimin ko dagacin kauyen kawai wannan dalilin suka je su da wa'azi za su yi kaza za su kwace gona za su yi kaza wannan dalilin yasa mutanen kauye suka ga wannan har yana iya barazana ga dagaci ko hakimi ya kwato gonar ka ya baka to gaskiya ne kawai sai suka bi jama'ar musulmi waɗannan su ne nau'ukan mutanen da galibi suke bin shi babu nau'in mutanen da babu saboda haka nake cewa ina ba da shawara ta musamman ga gwamnatin jihar Borno ina ba da shawara ta musamman ga gwamnatin Najeriya akan a koma a binciki sojoji da nau'in ƴan sanda da SSS da suke a Borno akwai waɗanda sun bar aikin su a fakaice sun koma Muhammad Yusuf suke wa aiki ma'aikatan telecommunication giants company masu aiki a kamfanin Glo, Celtel, V-Mobile, Starcoms a je a bincike su da dama akwai wanda sun ba aikin su sun koma Muhammad Yusuf sukewa zaka ce wannan kuma me yasa nan ma akwai sirri shine an gano ana biyan ka naira 70,000 sai su wadannan su ce za su rinka baka 120,000 dan haka zaka koma wancan aikin da kake wa Glo kana ci gaba da yi Glo na ganin ita kake wa aiki amma wa kake wa aikin karshe kane wasu Muhammad Yusuf aiki ne dan haka daga cikin strategy din su a wannan watan Sha'aban shine July / August zasu bi zasu switching dukkan networks na telecoms dukkanin Glo da sauransu gaba daya rikici yana farawa sai suka yanke su sai zama babu wata waya da take shiga mai duguri babu wata waya da take fita aka ce gwamnati ce ta switching aka ce kamfanonin ne suka yi switching na'am kamfanonin ne suka yi switching amma da yawun wa ba da yawun kamfanonin ba da yawun su Muhammad Yusuf ma'aikatan Glo din ne suka maida su ma'aikatan su su kuma sai suka kawo hukumomin waɗannan kamfanoni uzuri da cewa ai ƴan ba boko ne suka zo suka kore su suka yi kaza suka yi kaza nan ma wani makirci ne dan haka ina ba da shawara aje a bincike me yake faruwa da sauran dukkan garuruka ina ba da ainihin waɗannan shawarorin jama'ar musulmi wannan shawara kenan sai malamai iyayenmu malamai kuna da kokari amma ku ƙara kokarinku shine yadda kuke zama din nan sai wa'azin ƙasa ko wa'azin mako ko sai IVC ya zo to gaskiya malamai ku canza ba muna ba ku shawara ku koyi da irin mu bane amma muna cewa irin yadda muke din nan haka mu ga malaman sunna suke da'awa a duniya shine zai zama kana da wani masallaci da kake karantawa dama ba wai sai azumi ya zo kai tafsiri ba ba wai sai an kira ka wa'azin ƙasa baki ɗaya ba a ango ku me kake karantawa ina dalibanka kar ka je kai ta karantarwa a wani wuri baka gina dalibanka ba sannan karantarwa ta zama karantawa ce a bisa tsari irin na salaf tsarin salaf shine akwai karantar da tara mutane gaba ɗaya akwai kuma karantar da tara mutane na musamman shine Imam al-Bukhari yace babu man ja'ala ainihin wato li ahli al-ilmi ayyaman ma'luma a samu wasu sanannun kwanaki sai a sa wa dalibai waɗanda za a rinka karantar da su Islamic sciences amma saura kuma jama'a gari a samu wani karatu da za a sa musu gaba daya sannan dole ne malamai ku rinka sanin me yake faruwa a kewaye da ku da ƙasar ku da kuma duniyar musulunci saboda banda wannan yanzu akwai wasu aƙidojin don yanzu akwai wasu matasan da suna nan da wasu aƙidojin ko waɗannan aƙidojin amma abun mamaki sun yi shiru ne amma wannan ya bude musu kofa don suna ganin cewa in har an tashi an buga da gwamnatin Najeriya kwana 5 sannan tai galaba to in aka ƙara shiri wata ran za a kai kwana 10 kafin tai galaba wata ran ko za a yi nasara akan ta sannan kuma na ciki da waje suna nan sun tattala abin da za su ba su dan zo su cimma wannan manufar sannan akwai hadari wanda yake fuskanto mu idan aka gane dangane da rashin adalci rashin adalci shine ni ina tabbatar muku da cewa bana goyen bayan zalunci ko kadan wanda hukuma take kamar yadda bana goyen bayan ko kadan abin da su Muhammad Yusuf suke yi amma ina tabbatar muku da cewa maganar da aka fadi cewa an yi gunshot da Muhammad Yusuf ba haka bane cewa an yi batarnaka ne sannan aka harbe shi a wannan batarnakar is absolutely lie is an absolute lie ƙarya ce a an yi wannan buge-bugen kam aka yi nasara a kansu suka tarwatse aka kashe na kashewa da sauransu sai ya fito daga shi sai wando wando irin wannan namu na ustazai ko singileti ko riga babu a jikin shi sai karan dori dake hannun shi na hagu wanda an harbe shi kwana biyu kafin nan mutanen shi suka sa mishi karan dori ko riga babu takalmi ya boye a wani lungu a gidan makwabta annan cikin kusa da gidan shi shine sojoji suka je suka kamo shi da suka kamo shi lafiyar shi ras ba makami ko kwaya daya a hannun shi suka danka shi zuwa ga ƴan sanda a daidai wannan lokaci akwai wani babban mutum da yayi ta kokarin ya same ni a waya ni kuma na wuni wani aiki lokacin na gaji din na kashe wayoyi na kwanta ina jiran dab da magariba in tashi an kama shi daidai kusan karfe 6 da ƴan mintuna na yamma yammacin ranar Alhamis to me ya faru yace ya zauna ya tsaye da shi ne yace mishi Muhammad Yusuf me yasa kai mana haka yace da gaske ne malaman mu sun zauna da kai sun nuna maka abin da kake ba daidai bane yace eh yace ka tuna da ni da kai da Malam Ja'far a Makka mun zauna ka ce duk abin da ake ba haka kake ba ka ce sharri ake maka ka ce abubuwan nan yaran nan su ma kai training din su amma sun zo sun wuce ka
eh me ya faru kai mana haka sai ya ce mishi abubuwa sun canza ni
yace a wannan lokaci yana magana shi yana kokarin dalin wayata ne ya so ne da ya hada mu domin na so in yi mishi wasu sophisticated tambayoyi wanda wallahi da sun daure sun bashi da rai zan rubuta takarda zuwa ga shugaban kasa amma da sharadi ina so a banne in zauna da ni da Muhammad Yusuf amma a jama'a a sa kamerori akwai maganganu da tambayoyi waɗanda zan yi mishi amma sai suka yi wufsu kashe shi saboda haka wasu bayanan ba za su iya fitowa a yanzu ba domin an fito da su baka da wasu hujjojin masu ƙarfi da nagarta da zaka iya bakin kanka dan haka gaskiya kashe shi suka yi a daidai wannan lokaci na tashi bacci zan yi alwala sallar magriba yara suka ce waya na ƙara ina dauka sai naji wannan mutum ne yace mu wallahi yayi iya nema duka wayoyina nace suna rufe ne yanzu na tashi bacci zan yi magriba yace to ga abin da ya faru tsakanin shi da Muhammad Yusuf yanzu sun tafi za su kashe shi dan haka jama'a kunji wannan rahoto da aka buga kuma wannan magana shi shugaban sojojin da suka kama shi ya sa wakilin shi dake jin Hausa yayi bayani cewa sun kama shi lafiyar shi lau an sa wannan a BBC mun ji da VOA da sauransu da suka kama shi har da ankwa a jikin shi aka tafi kashe shi har aka kaso su aka je aka jefar da shi a police station da ankwa a jikin sai shi da wannan babban mutum yace ba ku da hankali kuna cewa kun yi gunshot da shi sannan ga ankwa kun bari a jikin shi yannan yana nuna kenan a daura ko kashe shi ashe ba sabanin abu suka yi marmaza suka cire ankwa din me yasa muke fadin haka saboda mun ci zaman fito da hakikar da ta faru dan haka muna fadin wannan muna sanar da cewa wannan ita ce gaskiya na'am mutane sun ce an kashe Muhammad Yusuf ne saboda ba a so ya tona wasu asirai wannan magana mu da muka san asalin rikicin mun yadda da ita amma ita ce ta ƙarshe amma dalilai guda biyu su ne manyan da suka sa wup aka kashe Muhammad Yusuf dalili na farko shine me gaskiyar lamari Muhammad Yusuf ya baiwa ƴan sanda da jami'an tsaro na Maiduguri da na wajen Maiduguri ya ba su muguwar wahala domin sojojin da suka zo aka shirya su suka fara wannan yaki a sahun farko horarrun sojoji ne waɗanda koda sojojin Najeriya suna da horo irin wannan to amma ba su saba da yaki irin waɗannan ba waɗannan sojoji ne da suna iya awa 24 suna wuta ba su ci ba ba su sha ba kuma ba za su fadi ba saboda sojoji ne ƴan Algeria ƴan jabaha akwai wanda ya kwana tara bai ci abinci ba amma yana rataye da bindiga akan dutse yana yawo saboda haka dan awa 24 ba matsala bace balle sun tattali wadataccen abinci akwai sojoji ƴan Somalia wanda yake babu sojan da zaka gani kare na shi amma ya kashe sojoji fiye da kaza irin ƴan Somalia kaga yana tafiya bindigar tana rinjaye shi raki raki suke haka saboda yunwa ta rarake su akwai su a ciki akwai ƴan Niger akwai kadan daga ƴan Mauritania sa'an nan kuma sai abubuwan da ba a rasawa na waɗanda aka dauke su aka je aka yi horon su ƴan Najeriya nan wani abun mamaki daga cikin sojojin jabaha da aka zo da su suka yi wannan yakin a Maiduguri fa akwai waɗanda har a Afghanistan sun yi yaki tare da Osama bin Laden to dan haka sojojin Najeriya sai kun ƙara shiryawa kuma gwamnatin Najeriya sai kin ƙara shiryawa me yasa na faɗi haka ka da mage bayan ka bane Hausa nayi an kashe maciji ne ba a datsa kanshi ba mai yiwa su ma yayi ko kashe Muhammad Yusuf da aka gaggawayi shine zai biya bukata kashe Muhammad Yusuf ba shi zai biya bukata ba amma barin karasa waɗancan bayanan su za su karasa amsa wannan tambayar lallai sun yi marmaza sun kashe shi saboda akwai bakin haushi tsakanin su da shi kuma suna da masaniyar in har ba su yi mishi haka ba to in har aka kai shi kotu to zai yi furi dan akwai waɗanda suke bayan shi domin wani hamshakin lawyer ya fito yayi bayani yace constitutionally yana da yancin kada a kashe shi a kai shi kotu in kuma aka kai shi kotu yana da hujjar cewa shi ba wani dalili don an kama shi ne ma tsirara ba shi da bindiga bai da wani makami a hannu dan haka constitutionally me za ku iya cewa a karkashin haka wannan lawyer ya bi duk irin sakin layin da suke bi yayi quotation yace karshen tanda an kai shi kotu zai zama freed balle yana da backup wasu waɗanda suke rufa mishi baya
dan haka kashe shi da ƴan sandan nan suka yi sun dauki fansa ne domin a cikin waɗannan kwanaki kafin a kai ga nasara a kansu sun kashe ƴan sanda da yawa da sojoji masu yawa saboda an zo an zuba sojoji ne da ƴan sanda da yawa waɗanda su kuma sun kewaye Maiduguri ne da mutanen su gaba daya sai dai sun fi ƙarfi a markas dan haka lungu ne an aje sojoji guda biyu su kuma suna danda mutane 30 a wannan wurin me zai faru kawai sai dai a ga an dauko gawar soja an fito da ita an dauko gawar dan sanda an fito da ita an kai tankai yaki sun hau tankai yakin suna kokarin su bude ta su zaro driver sun bubbuge tayoyin da bindiga dole sai da aka kawo wadda take da kafa ta sarka sannan ta iya shiga anguwar ba za ku yi mamakin yaushe aka tattali irin wannan karfin ba to lallai gwamnatin Najeriya akwai sakaci amma jami'an tsaro kam sun yi iya nasu kokarin sai dai haka baya nuna mumun goyi bayan irin zaluncin da gwamnatin tarayyar Najeriya take yi da danniya da take yi amma dai lallai muna cewa a gyara dalili na uku dalili na biyu afwan an yi gaggawar kashe Muhammad Yusuf saboda kashe Muhammad Yusuf suna ganin wannan shine abin da zai kashe da'awar to mun ina tabbatar muku da cewa ƴan sandan operation flush out da sojojin operation flush out sune irin operation yaki na nan Kaduna wallahi suna mugun shan wahala daga hannun Muhammad Yusuf da makamantan shi kuma suna da yakinin ba a so a hukunta shi domin rikicin nan da ya faru wanda kuka ji dan jaridan nan na Maiduguri je ya bugo a radio muna hira yake fadi akwai abin da shi ma bai sani a ciki ba na'am za su tafi kai jana'iza ne amma me ya faru ba sa sa hula kwano saboda ba sa yadda da bin civil law of the country in wanwe ne nan ba ruwan su za su bi shine aka tare su akan hula kwano ana cikin jayayya sai ga waɗannan jama'a ta su sun tawo za su tafi jana'iza suka samu ɗan operation flush out suna rikici da mutanen su akan hula kwano shine suka tsaya to suna da dimbin yawa wani soja nan ya fusata ya harbi mutum 17 a kafa gaba daya aka ji aka kwantar da su a ainihin asibitin Maiduguri har a lokacin mutane ke cewa to me yasa za su yadda a kwantar da su a asibitin Maiduguri domin kwana biyu da faruwa haka ni kuma ina Maiduguri to menene ya faru daga wannan lokaci ne yace to tunda haka ne yanzu za a zo a kaddamar da jihadi saboda haka kun ji asalin abin da ya fara faruwa a wannan lokacin wannan wahalarwa da sojoji da ƴan sandan Maiduguri na flush out suka sha a hannun Muhammad Yusuf ita ta sa su suke gani in ba su marmazan sun kashe shi ba to zai dawo ya sake zama free za a dawo ƴan tashi a sake sako shi ya sake zuwa ya hada karfi dan duk san da ya dawo yana dawowa da maganganu masu karfi da gine-gine da ayyuka masu karfi kuma ta kuma cewa ba wanda ya isa sun tafi ma can sun zauna da manyan alhaki sai a ce balle kai SAS SAS shine gwamnati Maiduguri ga waɗanda ba su sani ba sanata wane ne Sharif kaza kaza Allah ya kyauta dalili na uku shine dalilin da galibin jama'a suke zato an yi marmaza an kashe shi ne dan kada a zaunar da shi ya fara tonan asiri amma wannan maganar mu da muka san kan kadiyar ita ce mai rauni sai dai kawai mun raka mutane ne akan tunanin su ba wani zaunar da Muhammad Yusuf da za a yi wanda zai tona waɗannan mutanen asiri amma mu da muka ce mun so da ba a kashe shi ba akwai bayanan da muka so a tatsa a wurin shi ne wanda inda mu za a bar mu mu zauna da shi za mu yi mushi waɗannan tambayoyin kuma mu sa a je a ɗauko wasu mutane anan ne magana za ta bayyana amma wai dan kawai a tsare shi ya je kotu ya ce wane da wane ne Muhammad Yusuf ba zai taɓa yin haka ba saboda yana da yakini kowace irin kotu aka kai shi yana da lauyoyi tun daga Maiduguri Yobe nan Kaduna da Abuja da ko'ina manya-manyan lauyoyi kuma jama'a yau kwana hudu da suka wuce sai da na tura wasu ƴan garin nan suka je wurin wani daga cikin lauyoyin na ce da Allah ya nuna musu kofin shari'a ya nuna musu amma sai ya ji tsoro ya ce to tunda ya ji abubuwa sun fara tasowa mai wasu albanin nan suna so su yi wani abu ne sai ya boye kofin shari'ar yana nan a Kaduna suna nan zaune waɗanda na tura suka je suka gani Allah ya kiyaye a takaice waɗannan su ne ainihin maganganun da muke so mu faɗi sai daga ƙarshe da na ce kada mage bayan ka bane wannan aqida ta riga ta yadu an yi sakaci mafarauta kun yi sake zaki ya girma gaskiya an yi sakacin da aqidar ta yadu kwarai da gaske saboda ta dace da tunanin ƴan Najeriya da dama wanda suke cikin halin kunci da makamantan haka shi kuma Muhammad Yusuf dama waɗannan abubuwan da suka damu mutane yake dibowa kamar yadda zazzake ya rinka a shekarun baya kuma aqidar da ta tashi yaduwa sai bata yadi irin yadda ta yadi yaduwar zazzaki ba yaduwar aqidar zazzaki da ta faru matakin farkon nan bakaken jahilai ne waɗanda ba sa iya kawo aya ko kwade ko hadisi sai dai su yi ashar ayi dan ba da su amma waɗannan malaman islamiyoyi ne na kungiyoyin izala da jama'at nasrul islam da makamantan su da masu wa'azozi da manya-manyan ma'aikatan gwamnati waɗanda suka samu kansu a cikin halayen da muka fadi ina tabbatar muku da cewa tare da sun tattaru sun je sun tare a Maiduguri ko amma ba a kashe cikin kashi uku ba a kashe kashi ɗaya ba ko kadan ba a kashe ba ba a kashe kashi ɗaya ba ba a kashe wankota na adadin su ba kuma dama suna da plans da suka je suka tattara matayen su sun rarraba su gidaje ne mabambanta a Maiduguri da nufin in an yi nasara za a da a ci gaba da rayuwa in ba a yi nasara ba sun tsara ga yadda makomar ƴaƴan su da matan su za ta kasance kuma nan da ƴan kwanaki kadan za ku ji sun sanar da wane ne zai zama jagoran tafiyar yanzu kamar yadda ƴan alƙaida suka yi a Iraki ana cewa an kashe Zarqawi sai suka ce to ga wanda zai kaza 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 saboda haka za su ci gaba da wannan aiki domin suna da makamai mabambanta a wurare mabambanta waɗanda suka aje su ya rage ko gwamnatin Najeriya da gaske take akan ayyukanta to sai ta tashi ta yi aikinta mu ma kuma muna aikin mu sai dai abin mamaki shine wai sai aje wai sai suka zo kuma wai suna fara neman wai mu hada kai mu yi aiki na cewa mu ba mu aiki da azzalimai ai ko azzalimai da kuna jin shawara ne da sai mu hadu mu yi aiki da ku mu muna yin aiki ne on our behalf dan mu kare mutuncin musulmi da mutuncin sunna amma ba za mu hadu mu yi aiki da ku ba saboda ku ba shirye kuke ku bar zaluncin ba inda a shirye kuke ku bar zaluncin ya zama muna da kyakkyawar manufa guda daya amma so kuke kawai ku yi amfani da mu ku samu wasu bayanai waɗanda za su taimake ku dan ku kare mutuncin ku ba ku kare mutuncin mu da rayuwar mu ba saboda haka maganar wani dan SS ko director ko wane ne wai ya ce zai nemi zama da mu dan neman wasu bayanai tafi can ka nemi bayananka muna aiki kai ma kana aiki abin da ya ja kuma wannan shine saboda wannan dalili da muka faɗi na cewa ku kuna kare gwamnatoci ne waɗanda suke zalunci kuma ba shirye suke su bar zalunci ba mu kuma tunda ba ma'aikatan gwamnati bane to gaskiya saboda Allah tafiyar mu ba za ta yi ɗaya da ku ba don ba manufar mu ɗaya ba daga ƙarshe ina son ba da shawara duk wani wanda zai da'awa to ya tattali inda zai samu wa da'awar shi kuɗin abincin da zai ci da kuɗin da zai gina makaranta da masallaci ta hanyar sana'a ko ta hanyar wani kiwo ko wata hirfa wato wani abu wanda zai rinka yi da hannun shi amma in ka ce za ka yi da'awa ta hanyar kai ma'aikacin gwamnati ne za a dakila da'awarka abin da aka yi wa Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim ke nan yana lecturing a BUK ya zo ya ce zai fara da'awa irin tamu kuma yana fuskantar abubuwan zalunci nan da nan sai suka tsaye da albashin shi sai suka saka shi a halin hau na uku in ka ce za ka yi da'awa kuma ba ka da aikin komai kuma kai ba aikin gwamnatin kake ba na'am gwamnatin za ta kasa samu yadda za ta bullo maka amma za ka aiko za ka karɓo taimako kuma a wurin gwamnatocin wasu kasashe na waje ko wurin wasu ƴan kungiyoyi wannan na faɗin maganar har kungiyoyin ahlus sunna to da'awarka tana cikin hadari rayuwarka tana cikin hadari kuma kasarka tana cikin rudani domin dukkan waɗannan da ke bada kuɗi a Saudi Arabia a zo a gina masallaci ko makaranta suna da wata tasu manufa da suke so ka zo ka yada musu sai zama ba da'awarka za ka yi ba da'awar su za ka yi shi yasa ko ga masallatan muntada saboda muntada suna da wasu matsaloli da da'awa irin tamu wadda zamu iya tunkarar komai muka ga ba daidai bane za ku ga ba iya kiran mu masallatan muntada yanzu a Abuja karatun Bukhari zan sa musu zan sa musu karatun Bukhari nace ku je ku nemo masallaci tunda ni ban zo Abuja a matsayin malami ba amma na amsa zan muku karatu masallaci suka je na muntada nan da na aka ce dai albani ne ba a so ta amma za ka yi mamaki ya aka iya karban mallam Ja'far amma ba za ka karbi albani ba saboda mallam Ja'far zai dan sassauta musu tare da wasu abubuwa nasu ya musu aiki albani ko yana aikin kanshi ne wannan yasa in dai har koda yana cewa kanshi ahlus sunna dai zai baka kuɗi kai masallaci a nan gida yake ko a waje to ka sani da'awarka tana fuskantar hadari dan haka muna fada wa jama'a wannan mu kam da'awar mu dakan daka shi kardaka ce tankadan bakin gado ba mu yadda da karban kudin kowa kuma wannan maganan muna fadin ta na farko shine Allah muke shaida annabiyu muna son mala'iku su rubuta ta su kaita ga Allah za mu karbo kudi wurin kowa daga waje dan mu zo mu yi wannan da'awa ta mu ko kuma daga gida dan mu zo mu yi wannan da'awa ta mu me muke nufi da dakan daka shine imu imu din nan da muka yadda da da'awar mu ne muke ayyukan da zamu samu kudi mu zo mu dan haka kuma ga project san mun fara dan kudin da muka samu sun kare mu ma mun tsaya muna nan muna ta aiki kuma muna nema muna samu sai mu dan samu course bi course uku sai mu sake dora da haka har mu gama wane yazo zai gina mana zai kaza mu ce a tunda ba cikin mu kake ba ba masu shikenan je kaka gina wadanda suke so iyakar magana kenan jama'a dan haka ina bada shawarar karbo kudi da wasu matasa suke a kasashen Saudi Arabia ko kasashen Iran ko makamantan haka suna taimakawa wajen ruda mana kasar mu kuma duk lokacin aikin Hajji da Umara ina gaya muku masu manufofi iri-iri suna tara kudi suna tafiya da su ni mun sha encounter da su mun sha mu hadu da su ce musu mu ba mu bukatar komai nan ma mun zo mu yi ibada ne dan muna da wani abu na da'awar mu da zamu yi in ba haka ba za mu sake zuwa Hajji ko Umara ba dan mun sauke farali sai kuma mu fuskanci wani abin daban amma zaka je za su tara kudi za su baka za su tara litafai za su baka za su kawo kaza za su baka za su kawo kaza za su baka to duk in ga gaba sai su ce to shikenan amma ga wasu irin abubuwa waɗanda ya kamata ka bada karfi akan da'awarka tayi waɗannan abubuwan ka zo ka fara magana sai ku fara rikici da malamai ko da dalibai ko da makamantan haka amma mu nan kaga duk rikicin mu dake hada mu da jama'a aqidan mu ce ta mu ta kanmu ba aqida kowa muke da kowa ba wanda muke bi ba wani wanda muke wa aiki dan haka yana daga abin da ke sababar da wannan hadarin shine matasa dake tunanin aje a karbo daga waje a zo a yi lallai ne za su jawo muku rudani kuma ina cewa with due respect ga ainihin ran mallam Ja'far Allah ya gafarta mishi yana daga cikin wasu rigingimu masu yawa da mallam Ja'far ya shiga saboda ya samu kansa a irin wannan halin yan muntada da wasu yan kungiyoyi sukan taimaka mishi da kudin gina masallaci ko gina makaranta ko wasu abubuwa daya biyu haka sannan yan siyasa a nan kasar sukan taimaka mishi da mota ko da wasu abubuwa makamantan haka wanda wannan ya ja matsala dan haka abin da nake bada shawara duk wanda zai da'awa ya hakura da abin da yake da shi ba lalle sai ya gina katon masallaci ko makaranta ba ya samu abin da yake da shi yayi ya dibo tunanin ma'anar da yake fatan da awashi ta zama ya kimsawa daliban shi ko bayan ya mutu in Allah ya wadata su sai su yi amma in ya matsa sai yayi kaza a halin bai da hali to masu shi za su kawo kuma su ce a yada manufar su ina ganin waɗannan su ne daga cikin shawarorin da zan bayar jama'a mun gode muku saboda kun yi kwazo wajen jira amma saboda ina ga muna da ƴan mintuna kaɗan waɗanda suka rage a cikin cassette za mu bada damar bude kofar tambayoyi musamman na baki daya ko biyu musamman akan abubuwan da suka daure wa mutane kai waɗanda mutane suke ainihin fatan a amsa musu akan wannan mas'ala sai dai abin da nake cewa wani mataki wanda naso in yi kira zuwa gare shi didda na buga waɗanda na san cewa za su saurari magana ta a cikin ainihin jihar Borno din dangane da al'amarin wato Susu Muhammad Yusuf sun dauki sufofi irin namu misali jama'a ba wanda zai iya cewa ya iya tuna lokacin da ni din nan ko nake matashi nake ainihin sanya wando nake isbali wato nake sakin wando ya wuce idan kafa ko kuma ya ce ya iya tuna lokacin da bani da gemu sai dai wanda ya san ina karami dukkan mu wannan sifar da ko ga mun tashi da ita ce sifar mu ko da me zamu sa haka wandunan mu suke dagaggu haka rigunan mu suke dagaggu ya kamata gwamnatin jihar Borno ta tsaya ta nazari ƴan sanda da jami'an tsaro su tsaya su nazari domin abin yayi tsanani amma fa na baiwa ƴan sandan uzuri dan na san halin da suka shiga na baiwa sojojin uzuri dan na san halin da suka shiga shine farko farkon abin ƴan sanda suna ganin me sifa irin ta ba wani magana kawai sai su harbe shi babu neman wata magana dan haka sun harbe mana yara da yawa waɗanda suke a halin sunna ne muna fatan Allah ya kiyaye su irin waɗannan yaran da aka zalunce su Allah ya gafarta musu amma kuskure ne amma uzurin da na bayo ƴan sandan shine Susu Muhammad Yusuf din nan shiga suke irin tamu ba wani bambanci da irin shigan mu da gemu da dagaggen wando da sauransu dan haka baka da wata hanya da zaka bambance mu da su in ka gan mu na ɗaya kenan na biyu musamman da saka abu ya rikice kafin su canza kama sukan yi da'awar cewa su ba tare suke da Muhammad Yusuf ba, su ahlus sunna ne, su daliban Malam Abba Aji ne, su daliban masallacin Indimi ne. To amma me yake faruwa? Dan sanda guda daya ya tasa wannan yana magana da shi, ga guda tara can an tsayar, sai wani ya lallaba sai ya zuro makamai sai jefa musu kawai kakakakat sai su kashe waɗannan yan sandan. Saboda haka sai yan sandan idan su ya rufe da sun game wannan sifar ba za su tsaya magana da shi ba, don sun tsaya magana da shi ba su san ta ina dan uwan shi zai kawo hari ba sai su harbe shi. Kun ga fitinar kenan da ake fadi ko? Ko ba fitina ba ce yanzu wannan? In ka dubi yan sandan kamar za ka ce suna da uzuri, kuma suna da uzuri don irin wannan ya faru ga sojojin Liberia. Akwai ɗalibi na ya yi sojan Liberia an tura shi. Na ce mishi ba za ku ji tsoron Allah ba, me yasa kuke kashe yara? Muna karatun sarumul battarun ba ku manta ba lokacin da ba da labarin wannan magana. Ya ce na'am, wallahi tallahi yaro ne zai zo ya wuce gabanka kawai yana maka bai-bai kamar haka, ashe an ba shi bom ya zo ya jefa maka. So da haka kawai yana maka bai-bai kana amsa bai-bai kawai shikenan, sai sa ɗaya hannun sai jiho bom gurur sai tashi da kai. Wannan ɗalibin na ku yana nan yanzu kafafuwan shi gaba ɗaya sun mutu. Dan haka suka ce da sun ga yaro kawai sai su ɗauke yara da wuta. Ya suka iya fitina ce. Kun ga halin da su kansu ƴan sandan suka shiga. To amma yanzu hali ya kwanta. Jiya an yi taro da Susu Babagana da su Muhammad Awal da sauransu da bulamomi wato masu anguwanni. Saboda wata matsala kuma da su kuma bulamomin suka fara kawo ta. Shine bulamomin galibinsu suna ɗariƙa ko kuma ƴan al'ada ne. Dan haka yadda suke jin haushin su Muhammad Yusuf, kuma haka suke jin haushin ƴan Izala. Saboda haka an ba da doka don shi gwamna ya ce a je a bincika ko uwar shi in tana da wannan aƙida, ya ce a blowing ɗinta da bindiga, a fashe kanta da bindiga kawai. Uwar shi da ta haife shi, shi kanshi gwamna ya ce a je a bincike ta, indai tana bin Muhammad Yusuf a kashe ta. To kaga kuma waye rage? Ba waren da ya rage, sai Allahumma salli ala Muhammadin kawai. To yanzu wannan halin kun ga yayi muni, sai aka kira taro saboda bulamomin in suna da wani matashi da suke jin haushin shi koda ba Muhammad Yusuf yake bi ba, sai su je sai su yi cuni, sai a zo a kama shi sai a je a ce an kashe shi. To shine aka yi taro, lallai lallai yanzu su waɗannan da suka bi Muhammad Yusuf sun san karkarta, san su duk wanda ke bin tafiyar sun san shi, dan ana bugawa da su. Dan da abu ya kamari cewa ne ku sai lasifikoki ku fito kuna yin wa'azi, har na sa wani mutum ya sai musu lasifikoki, na ce ku ta hada kayan wa'azi, in sun je za su rikita muku ku daka su sai kun yi wa'azi ku faɗi gaskiya. Shine maganar ta yi kyau a Maiduguri game da wa'azozin. Dan haka sun san duk mabiyin Muhammad Yusuf, kuma shi ma ya san su. Yanzu an hada kai da su, duk inda aka kamo wani matashi sai an je tukuna sun gan shi. To in suka editing din shi aka tabbatar, to wannan kam shine, to shine sai a tafi da shi. Wannan ba shi bane, to shine sai a dawo da shi. Yanzu halin da ake ciki kenan. Kun ga musiba ce, fitina ce suka jawo al'ummar musulmi. Saboda haka wasu jama'a da ke ganin gwaraza ne wai shahada suka yi, Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Babu lokaci, kadai sai dai in yi muku ishara daga ƙarshe. Kun ga ire-iren waɗannan ainihin rikingimu da aka yi da su, wanda har ta kai Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani da ya zauna da su ya tattauna da su, shine yake fadin irin wannan maganganun da nake fadi a daidai ainihin wato shafi na 100 na wannan littafi, gashi Al-As'ilatu Shamiyya. Ya je kasar Syria ne, sai suka zo su nemi shi irin waɗannan tambayoyin. Ana zaunan fa suna kafirta shi, su nemi shi tambayar. To shine ƙarshe har aka yi mishi tambaya, ina hukuncin wanda aka kashe shi daga cikin su? Shine Albani ya bada ansa akan haka, wanda ansa kawai ce waye wallahu alamu. Kawai iyakar amsa ke ne ce wallahu alamu. Na fata an gane. Saboda haka zan bar muku wannan littafi insha Allah ta'ala, in kuna so za ku iya photo star din. Sannan kuma in Allah ya so zan laliba cikin kasusuwa na, ina da wannan littafin yana nan a cikin kasir gaba ɗaya ko CD. Duk ina da su insha Allah ta'ala. Bana iya tuna kan website din da yake, amma ina zaton su Ali Hassan da su mashhur sun saka shi akan albanicenter.com. Albani din ALBANI, ka hada shi da center, center din ka rubuta ta da Americanci ba da Ingilanci ba, shine CENTER.com. To a ciki za a samu ainihin wannan littafin, ina fatan haka cassette din shi insha Allah ta'ala. Amma ina da yakinin ma shi rubutaccen littafin yana kan albani.co.uk, www.albani.co.uk shine ainihin server ta Ingila zaka samu insha Allah ta'ala. Sannan ga wannan shi ma wanda Ali Hassan ye yace alfi'atu dhalla batacce kungiyar nan sababu dalaliha me ya kawo dalilin batata wa abraza simati ha kuma mafi yawancin sifofin su da za su gani shine rena malamai fada da malamai cewa a tashi ayyaki cewa kaza tajhilan wa takfiran wa tafjiran irin yadda suke jahiltar da malamai suke malawa na jahili ne malawa na kafiri ne sannan da makamantan su wa ma aha sai Ali Hassan ya rubuta wani littafi yace fa hal naskut sai mu yi shiru saboda can ma suna barazana duk wanda yake magana akan su za su kashe shi shine Ali Hassan ya rubuta littafi karshe yake cewa wa hal naskut sai mu yi shiru mu ce su ba batatu bane yace dole mu yi magana shine ya rubuta wannan littafi ina fata an gane to sannan sai wannan al-as'ilatul iraqiyya ko al-as'ilatul iraqiyya akwai wannan gani yawa al-as'ilatul iraqiyya gashi shi kuma wani babban malami ne fadilatu sheikh salih fawzan al-fawzan fi masail al-iman wa takfir al-manhajiyya wa iya as'ila jami'a amma fi masail daqiqa muhimma irin waɗannan matsalolin ne ga su na fata an gane wannan littafin duk kuna buƙatar ku same su ainihin ku karanta su saboda ku san menene duniyar ku take ciki domin nakan tausaya wa malaman kamar yadda jiya na tausaya wani bai ma san ana irin waɗannan abubuwan ba kuma su ne malaman dan tariki ce za a ce ku zo ku zauna ku yi magana Allah ya kiyaye to ga wannan da nake faɗa muku na dazu al-as'ilatu najdiyya fi masail al-iman wa at-takfir al-manhajiyya wa hiya al-munaqasha ilmiya al-mashhura bismi ad-dam'atu al-baziyya zamani da bin baz yayin da wasu daga cikin su din nasoshin da zai kawo bin baz ba sai ka ce bai iya ba to jama'a idan su bin baz ba su iya ba su Albani Nasiruddin su Usaimin ba su iya ba su Abubakar Gumi ba su iya ba su Fawzan al-Fawzan ba su iya ba mu kam dama karkai magana mu ma in ka ce ba mu iya ba ma kaman ma ka mutunta mu kawai ka ce ba mu tunda waɗannan ne malaman duniya an ce ba su iya ba to waye ya iya bin ba duk da ya gama kawo musu hujjoji kawai wani matashi kawai ya jefa mishi kaulasan shine ya fashe da kuka ba ya fashe da kuka akan matashin ya kafirta shi bane shine abin da yanzu nake cewa ya bani takeici asarar matasa masu kishin addini shine waɗannan matasa they are our future su ne muke sa ran nan gaba za su zama shawwa na alarmawa ne sun tayar da fitinar da ta ruda musu kwakwalwa ta shallake su dukkan dalibin ilimi a kasashen Larabawa ya san sunan wannan littafi amma an fi kiran shi da Ad-Dam'atul Baziyya hawayen bin baz kuka ya fashe da shi kuka irin wanda jariri yake kuka sosai zan sa muku kasadi yana nan cikin kayana ko sidin za ku ji kuka bin baz yake yi kuka irin na shiga uku cewa musiba ta barko wa addinin musulunci waɗannan matasa masu kwazo da malalatatu ne ƴan bungalo haka ne an rage iri dan bungalo ya zama khawariji sai a ce shikenan izhab sharrun wazal amma sun haddace qur'ani wani ya iya chemistry ya iya physics ya iya mathematics amma ya ce kuma ba kyau to amma shi kuma malamin fa yana nan shi baya ainihin wannan takashshuf din ya ci mai dadi ya sha mai dadi daga kudin da kuke tara mishi da waɗanda ake aiko mishi sannan sai jifa-jifai da nake fadi waɗannan jifa-jifai din daga can aka kawo su ba daga nan Najeriya suke ba na ku yi mamaki daga can aka kawo jeeps din nan an kawo su ne saboda me in ta rikice a cikin su za a gudu dan haka a radio na yi dungu ne kawai nace goma guda 20 ne chip an kawo jibga-jibgan jeep ne sababbi tingal irin wanda gwamnati ke hawa da nufin in ta rikice za su dibi mutanen su kawai sai su fice kasar shine akai wannan ritsawar gawawwakin mafi yawancin jeeps din nan suna nan yanzu a gidan da surrounding na gidan Allah ya kiyaye abin mamaki ma sai gwamnati bata san daga ina jeep din suke ba ina aka samu kudin sayan waɗannan jifa-jifan ba daga nan suke ba daga waje aka shigo da su Allah ya kiyaye kun ga da a ce ku mutanen kirki ne gwamnatin kuna adalci da sai mu haɗu da ku mu yi aiki mu taimaka muku amma yanzu ba yadda za a yi mu dai ba ma'aikatan gwamnati bane ba yaran ku bane kowa ya aikin shi na fata an gane sannan di shawarori ne ake magana shawarori akan su insha Allah ta'ala duka mun yi bayanan waɗannan abubuwan da ake magana insha Allah ta'ala نا
ina ga wani ne dan mini gyaran waje magana ce da ne magana akan cewa Abubakar Gumi classmate ne na ainihin Sardauna yana magana cewa shi Sardauna an haife shi a 1910 Mala Abubakar Gumi kuma 1922 shekarar da Sardauna ya bar makaranta middle kaza kaza gashi ne ce Mala Abubakar Gumi ya shiga makaranta to wannan tarihin in ba na manta ba a cikin cassette din Mala Abubakar Gumi na saurare shi da kuma littafin shi da ya rubuta wanda aka rubuta wanda tsiga ya rubuta manufata ba lallai ne ba lallai ne ya zama shekarun ku dai da mutum ya zama abin nan ba misali bari ga ma wani labari na yi karatu da wani aboki na annan cikin Konga campus da dadewa sai kuma na koma a futi ajin mu daya da yashi shine sai wata rana yace in kin ga Mala Albani baba za ki rinka ce mishi ajin mu daya kace Mala Albani eh so dan naje ina mu'amalar su ne kamar ni ma yaro ne irin su zauna mai tahira to shine sai ta zo ta ce ai ga abin da babanta yace nace eh haka ne lokacin dan gongola muke ce mishi kaga su ta kan yi ka haifi mutum ko ka girme shi misali ni ma san da muke karatu nan na alƙalanci ne akwai alƙalin da yake ya haife mu gaba ɗaya ma aji ya zo kuma zai karatu tare da mu yakan faru haka yana iya faruwa saboda haka ni dai iya inda ka ji na karanta kenan wallahi alam kuskuren daga Mala Abubakar Gumi ko daga kaza amma da ya nuna cewa ajin su daya ba lallai ajin su daya zama a middle ko a wani abu ba ai ta yayi wa yanzu a tafi wani course Kaduna da ni da kai sai mu zama aji daya kana da hujjar ka ce ajin ku daya da Albani ba ƙarya kai ba ba ana nufin a primary ba aji yana iya zama aji daya ko a ina ina fata an gane yanzu akwai wani minista da ya sauka ba da jima wannan ba na kan ce ajin mu daya da shi a ina a TV college ta Jos dama an kaji sai ka ce ka Albani ƙarya yi wannan fa minista ne a'a Albani yana dan talakan ya dan tafi can je dan labe suka hadu da wannan ina fata an gane sannan daga ƙarshe ga wani littafi zan so ku karanta shi ko ku yi photo study yace iqra masiraka qabla an tufajjir karanta matsayinka a duniya da lahira a wurin Allah kafin ka kashe kanka irin wannan hayaniyar Dr. Khalid Al-Ambar ya rubuta wannan littafi sannan Saleh Ibn Ghanim ainihin wato Asadlan yayi mukaddima ga ainihin littafin wannan littafin yana fadakarwa ne ina matsayin wanda aka kashe shi a cikin wannan rikicin yace to in zaka shiga irin wannan hayaniya a kashe ka to ga littafin nan ya fada maka ina ne matsayinka ya sunanka a duniya ba hasin kenan dan haka dai za ku ya dauka ku yi photo start jama'ar musulmi kada mu cika takura ku da yawa kurai da gaske Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan ban gane me suke cewa ba mana ai wannan gaskiya ne kan yan shi'a kun san MSS duk da ita ma kungiya akwai dan hayaniya cikin ta amma ta ce tafiyar ta ba zai yi da yan shi'a bane saboda yan shi'a su duk inda suka zo sai hayaniya ta zo to lokacin da aka yi discarding din registration din shi'a a cikin musulmin Najeriya a cikin registration din daliban MSS shine suka kafa ta su kawai shine kungiya ce ta ainihin wato kungiyar yan shi'a ita ce wannan din Association of Muslim Students of Nigeria kungiya ce ta su galibi suna publication na jaridu da abubuwa sai magana ta kama akwai maganganu da yawa jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu za mu saurara anan insha Allah ta'ala sannan ina tuna muku wannan littafin da na taba kawo muku shi ma ku je ku same shi at-tahriru li mas'alati takfir na ainihin wato Uthaymeen wanda nace yana yan watanni kadan yayi wannan littafin yayi wannan fatawa akan wannan irin aqidar tasu da Allah ku samu wannan littafin duk da na kawo muku shi kwanaki amma dai ku same shi wa alaikum salaam wa rahmatullah na'am 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 a gaske
ya kamata ya ci abu domin suna shiga matsayin yanuwa
lallai kam yin baran-baran da su shine zai fiye wa mutuncinka da rayuwarka kwarai da gaske sannan akwai wayo da suke malaman ahli sunna sai su zasu zo su zauna ne wai kai musu bayani wai hikimar da yasa su rinka yin haka shine a zo a zauna dan a tabbatar wa na kafiri ne wannan din manhaji ne na duniyar haka haka suke bin baz wato ana shakka wani kafiri ne ko ba kafiri ba amma malami ne sai a ce a je a zauna da shi a gaya mai abubuwan nan in ya tabbata yayi inkari sai a sa sunan shi yana cikin kafiran da za a eliminating Allah madaukakin sarki ya kiyaye lallai dai musulmi ku tashi ku fadaka
jama'ar musulmi muna yi muku jajan abubuwan da suka same mu na waɗannan bala'o'i da waɗannan asarori kware da gaske muna fatan Allah madaukakin sarki ya nufe mu da yin abubuwan da suka kamace mu waɗanda aka kashe a cikin waɗannan harka da ta fado basu ci ba basu gani ba waɗanda they are innocent citizen of the land musulmin su mune musu addu'a Allah ya gafarta musu waɗanda aka cuce su aka kona musu dukiya ba da jin su ba ba da ganin su ba Allah ya saka musu Allah ya mayar musu da alkhairi muna roƙon Allah waɗanda suka fada wannan hayaniya waɗanda ba a kashe su ba Allah ya dawo da su kan hanya waɗanda kuma suka ja wannan musiba Allah kafi mu sanin su kafi mu sanin komai game da su Allah ka mu'amalance su da abin da suka dace da shi a wurinka jama'ar musulmi ku sani da cewa da'awa to dana tarko ce dana tarko kuwa ba a daga kara dan haka ku gane sako zamu ci gaba da isar da sakon da Allah ya aika annabi da shi wannan shine babban aikin mu kuma zamu rinka bin hanyoyin da suka dace kuma ba mu son wani dan hukuma ko ma'aikacin hukuma ya rinka mana katsalandan akan abubuwan da suka shafe mu na da'awa sannan ya kamata kowa ya gane akan cewa yana da tashi gudunmawar wadda zai bayar dangane da gudanuwa da zaman lafiyar kasar da muke alaccocin da muka yi anan akan demokradiya mun tabbatar da cewa Najeriya daula ce ta musulunci sabanin abin da su waɗannan suke cewa Najeriya kasar kafirci ce Najeriya daula ce islamiyya masu mulkin ne suke mulki da abubuwan kafirci da zalunci abinda muke fata Allah ya maganin su ko kuma ya sa su su gyara amma Najeriya ba ƙasa bace ta kafirci Najeriya ƙasar musulmai ce mun kawo muku dalilai akan haka dan haka jama'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya zaunar da mu lafiya Allah ya kade mana musibu Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan musiba kar ta sake afkowa musulmi kuma duk inda ta afka musu Allah ya kyauta sannan daliban ilimi da ke zuwa aikin hajji da umara to su rinka taka tsantsan masu fita karatu Sudan da masu zuwa karatu kasashen Tunisia da masu zuwa karatu a kasar Yemen musamman Jami'atul Iman ta Zandani Abdulmajid tunna ba su shawara su yi taka tsantsan da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah